Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 31 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kadun labarai.
An kai hari ta sama kusa da wani asibiti a babban birnin yankin Tigray, kungiyar shugaban wani asibiti da ya karfi gawarwaki kasa da mako guda bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na tsawon watanni hudu. A yau Laraba, Rasha da Ukraine sun yi musayar zarge-zarge na kai sabbin har-har a kusa da wata tashar makamashin nukiliya da ke kudancin Ukraine. Tsohon shugaban tarayyar Soviet Mikhail Gorbachev ya rasu yana da shekaru 91.
Kanon labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Red Cross ta ce ya zuwa yanzu sama da mutane 25,000 ne suka bata a Najeriya, kuma daga cikinsu yara 14,000 ne.
Abin da yake kasa yayi ninkin baninkin na wannan adadi da aka gani. Wannan adadin wanda suka kawo rahoto ne ka tabbatar da cewa akwai mutanen da dan wasu ke wuta basu ma san inda suke rahoto.
Shugaban jam'iyyar NNPP a Najeriya, Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, ya ce aiki da doka akan masu laifi shi ne zai kawo sauƙin miyagun ayyuka da ke faruwa a Najeriya.
Ai, kamar kowane masu laifuka dole za a bi doka ta ƙasa, kuma za mu ƙarfafa hannun jami'an tsaro wajen koyar da su abubuwa na rigingimu ko yaƙi irin na zamani. Za a so musu kayayyakin aiki.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin Arewa a yau. Kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma sauraro ku kai kuma ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An kai hari ta sama kusa da wani asibiti a babban birnin yankin Tigray, ji shugaban wani asibiti da ya karbi gawarwaki kasa da mako guda bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na tsawon watanni hudu. A yakin da aka yi tun ƙarshen shekarar 2020, kungiyar 'yan tawayen Tigray TPLF da ke da iko da yankin da kuma gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed sun zargi juna da sabon rikici da ke kawo cikas ga tallafin abinci da ake matuƙar buƙata. Shugaban babban asibitin Aidar Kibram Gabir Salasi ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an kai wani hari a wani yanki da ke kusa da babban asibitin Makele ta yammacin ranar Talata, sai dai har yanzu ba a san adadin barna ko waɗanda suka mutu ba. Kakakin gwamnatin Habasha Lagisi Tulu da kakakin rundunar soja Colonel Getnet Adani da kuma kakakin Prime Minister Billini Siyom da aka tuntuɓe su domin ƙarin bayani ba su ce komai ba. A yau Laraba, Rasha da Ukraine sun yi musayar zarge-zarge na kai sabbin har-har a kusa da wata tashar makamashin nukiliya da ke kudancin Ukraine, lamarin da ya jawo damuwar duniya game da tsaro a cikin rikicin. Zarge-zargen da ɓangarorin biyu suka yi shi ne na baya-bayan nan a cikin makonnin da suka gabata suna nuna yatsa dangane da har-har da aka kai a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye, kuma sun zo ne a daidai lokacin da masu sa ido na Majalisar Ɗinkin Duniya ke kan hanyar suka zuwa wurin domin gudanar da bincike kan tsaro. Tawagar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta tashi daga birnin Kyiv a yau Laraba tare da Darakta Janar na IAEA Rafael Grossi, wanda ya ce tawagarsa ta samu tabbacin za su iya gudanar da ayyukansu. Kamfanin Gazprom na Rasha ya dakatar da samar da iskar gas ta muhimmin bututu mai zuwa Turai a yau Laraba a wani mataki da ta sanar tun da farko domin gudanar da ayyuka. Mikhail Gorbachev, wanda ya jagoranci rugujewar tarayyar Soviet kuma ya taimaka wajen kawo ƙarshen fargabar yakin cacar baka na shekaru da dama, wanda ya samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel, ya kuma fuskanci kiyayyen miliyoyin 'yan ƙasar Rasha na tsawon shekaru da dama sabili da rudani da rugujewar ƙasa mafi girma a duniya ta haifar, ya mutu yana da shekaru 91. Babban asibiti da ke wajen birnin Moscow ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na TASS cewa Gorbachev ya mutu a daren Talata bayan ya sha fama da jinya mai tsawo. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a cikin wani sakon taziya da ya wallafa a shafin sa na Telegram a yau Laraba cewa Gorbachev ya fahimci bukatar sake fasalin tsarin Soviet kuma yayi kokarin ya bada nasa hanyoyin magance matsalolin gaggawa. Putin ya ce Gorbachev dan siyasa ne kuma dattijo ne wanda ya tasiri sosai a tarihin duniya, ya jagoranci kasar ma cikin wani yanayi mai sarkakiya, sauye-sauye masu ban mamaki da manyan manufofin kasashen ketare, kalubalen tattalin arziki da zamantakewa. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin jiya Talata cewa Gorbachev mutum ne mai matukar hangen nesa.
An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce ya zuwa yanzu sama da mutane 25,000 suka bata a Najeriya, kuma daga ciki yara 14,000 ne. A halin da ake ciki, kasashen Afirka na fama da matsalar tashe-tashen hankula, lamarin da ke tilastawa dubban mutane ciki har da mata da yara neman mafaka. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta hada mana.
A yayin bikin tunawa da ranar mutanen da suka bace ta duniya, shugaban kungiyar ta Red Cross a Najeriya, Yan Bozon, ya bayyana cewa adadin mutanen da suka bace a kasar na dada karuwa, lamarin da ke bukatar agajin gaggawa daga bangaren gwamnati.
Nigeria, unfortunately, has the largest number of missing persons ever registered.
Yace a Najeriya kadai an samu adadi mafi yawa na mutanen da suka bace waɗanda kungiyar mutanen Red Cross ta tattaro daga cikin kasashen nahiyar Afirka tun tashin hankalin da aka fuskanta a shekarar 2009. Sama da mutane 25,000 ne rahotanni suka yi nuni da cewa sun bata. Kazalika rahotannin sun yi nuni da cewa an samu karin adadi na mutane kusan 2,000 da suka bata sakamakon rikice-rikice da aka fuskanta bayan watan Janairu na shekarar 2021, kuma ana ci gaba da samun kare shugaban ya kuma kara da cewa adadin da aka tattaro bai kai yawan mutanen da suka bace ba a kasar, lamarin da ke nuni da cewa akwai aiki nan gaba kan yawan mutanen da ke ci gaba da bata musamman yara kanana. Yace ina son in ja hankali kan cewa wannan adadin da aka samu ya matukar nuna musamman irin raunin da yara ke da shi wajen bata akan manya a Najeriya da kawo yanzu ke ci gaba da fama da tashe-tashen hankula. Hukumar kula da ayyukan jin kai na jama'a a Najeriya ta bayyana cewa ba shakka adadin mutanen da suka bata ya zarce yadda rahoton kungiyar Red Cross ya bayyana, kamar yadda babban sakataren hukumar Dr. Sani Gwarzo ya shaida.
Abin da yake kasa yayi ninkin baninkin na wannan adadi da aka gani. Wannan adadin wanda suka kawo rahoto ne ka tabbatar da cewa akwai mutanen da dan wuce wuta ba su ma san inda suka yi rahoto ba. Saboda haka zamu bi diddigi in Allah da kafin karshen shekarar nan ne muku kalubale in jarida ku taya mu fadakar da jama'a duk wanda ya ji ko ya gani ko kuma ya same shi Allah ya kiyaye aka samu wanda ya bata a dangin su to a zo a kawo bayani yadda zamu ci gaba da bindiddigi har sai an gano mutum nan da ransa in Allah ya yarda in kuma ya mutu a dauko gawar su a nuna wa mutane in ma ba a ga gawar ba a gaya musu ƴan uwan su su kwanta domin hankalin su ya nutsu cewa ga dai abin da ya samu nan uwan su.
Kazalika yayi kare da cewa tuni ministan kula da hayyukan jin kan al'umma ta kasar ta bada umarnin kirkiro da wani ofishi da zai na kula da dukkanin lamuran da suka shafi mutanen da suka bata kasar.
Minista ta Hajiya Sadiya Umar Faruk ta bada yardarta cewa a kirkiri sabon ofishi a karkashin ma'aikatanmu wanda dimin da'imin awa 24 aikin wannan ma'aikacin ne kula da yanayin yaki da wato haƙƙin da kuma nemo wannan mutanen da suka bata. Sannan za mu fito da jadwali wato work plan na aiki wanda za a ci gaba da wannan fafutuka ta nemo wanda suka bata ko kuma kare haƙƙinsu. To idan aka yi haka shine za a rinka zuwa duk shekara a ce ga inda ake da ga kuma matsayin da aka cimma yanzu ga kuma abin da zamu ƙara ginawa a kai.
A halin yanzu Najeriya ke kan gaba a jerin kasashen Afirka da adadi mafi yawa na mutanen da suka bace. Mafi yawan lokuta dai iyalan waɗanda suka bata kan kasance cikin kunci da tashin hankali sakamakon rashin sanin tabbas na halin da ƴan uwansu ke ciki. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya Hamza da Ibrahim da wannan rahoto. Ana tare da ni da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ku ga baballe da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Laraba, Prime Minister Japan Fumio Kishida ya ce jami'arsa mai mulki za ta yanke hudda da Churchill Unification biyo bayan wata badakala da ta haifar da kisan tsohon shugaba Shinzo Abe a watan da ya gabata. Kyakkyawar dangantaka tsakanin mambobin jami'ar Liberal Democratic Party ta Kishida, wanda da yawa daga ciki na bangaren Abe ne da Churchill da ta samu asali a Korea ta Kudu, ta bayyana tun lokacin da aka harbe Abe har lahira a lokacin da yake jawabin yakin neman zabe a watan Yulin da ya gabata. Wanda ake zargi da aka kama a wurin da lamarin ya faru ya shaidawa 'yan sanda cewa ya kashe Abe ne saboda alakarsa da Churchill. A cikin wata wasiƙa da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gani da kuma shafukan sada zumunta da ake kyautata zaton nasa ne, dan bindigar da ake zargi ya ce ya yi imanin tumbin gudunmuwar da mahaifiyarsa ta ba Churchill ya lalata rayuwarsa. Wasu 'yan kasar Japan sun bayyana fahimtarsu har ma da tausayawa yayin da cikakkun bayanai kan rayuwar mutumin suka bayyana, wanda ya haifar da tasiri mai zurfi ga jam'iyyar siyasa da ke mulkin Japan kusan ba tare da katsewa ba tun bayan yakin duniya na biyu. Yau Laraba, birnin Kwanjo na kasar Sin ya gindaya waɗansu sharaɗa da suka shafi COVID-19 a sassan birnin, wanda ya bi sahun Shenzhen na yaƙi da hauhawar cutar a yankin, lamarin da ya janyo rashin tabbas kan kasuwanci da kuma rayuwar yau da kullum a cikin manyan biranen biyu da ke kudancin kasar Sin masu ƙarfin tattalin arziki. Da yawa daga cikin manyan biranen kasar Sin sun ƙara tsaurara dokokin kullum COVID-19 a wannan makon, lamarin da ya shafi ayyukan miliyoyin mutane. Bisa la'akari da bukatun daidaita bukatun tattalin arziki tare da kokarin shawo kan kowane barkewar cutar, hukumomi sun ce hana zirga-zirgar zai dauki kwanaki kaɗan, ko da yake wasu kananan birane sun tsawaita dokokin kulle a farkon wannan watan. Manufar kasar Sin da ake kira COVID-0 ya sa ita ma ta fito kamar yadda sauran kasashen, sannu a hankali ke fitowa daga dokokin kullen coronavirus duk da irin asarar da tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya wanda yake tafiyar hawainiya. Kwanjo, birni mai kusan mazauna miliyan 19 da ke kusa da Hong Kong, ya bayar da rahoton waɗanda suka kama a yankin 5 a ranar Talata, amma hukumomi sun umarci wasu yankuna a wata gunduma da su rufe rufaffun wuraren shakatawa da na cin abinci a gidan cin abinci har zuwa ranar Asabar.
A gaida baban ne da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Yayin da batun satar mutane da garkuwa da su don samun kuɗin fansa ke ci gaba da zama babban ƙalubale a Najeriya, mutane da dama ne ke zargin cewa rashin hukunta masu aikata wayannan ta'annatin yadda yake ko kuma daidai da laifinsu yana cikin dalilin da ya sa matsalar take cigewa a ƙasar. Shugaban jam'iyyar NNPP Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya bayyana a hirarsa da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto cewa dole ne doka ta yi aiki a kan duk wanda aka same shi da laifi daidai da abin da ya aikata.
Ai, kamar kowanne masu laifuka dole za a bi doka ta ƙasa, kuma za mu ƙarfafa hannun jami'an tsaro wajen koyar da su abubuwa na rigingimu ko yaƙi irin na zamani. Za a so musu kayayyakin aiki, za a zura ido a kansu, wanda yi daidai a ce ya yi daidai, wanda yi ba daidai ba a gaya masa ga abin da yi ba daidai ba, kuma a tabbatar da cewar bai sake irinsa ba. Irin wannan matakai da ya kamata a ɗauka, da yawa yanzu ba a ɗauka su.
Dukkan ma'aikatan tsaro sun taɓa zama ƙarƙashin ka lokacin da kake ministan tsaro. A yanzu ana zargin cewa wasu daga cikin abubuwan da ke sa waɗannan abubuwa suna saboda mun kudan kudaden da ake karba, kuma ana zargin wasu ma'aikatan tsaro da cewa cikin suna da hannu a cikin abin. Kana jin akwai hannun ma'aikatan tsaro a cikin wannan abu?
To, ba zan iya tabbatarwa da haka ba, amma zargi ana nan ana yi. Amma dai abin da yake akwai shi ne kowa ya san babu sakamako mai kyau, kuma aikin gwamnati ce ta duba ta ga cewar me yake faruwa. Kudaden nan ko nawa ne ita take ba da su, kuma tana da hannu dama da yawa wanda za ta zura ido daga cewar duk yadda za a yi wa'annan kuɗaɗe da ake bayarwa sun je guraren da ya kamata. A biya sojoji musamman wa'anda suke aiki na ƙasa, a biya su haƙƙinsu.
Ya batun yawan sojojin sun isar da su ma'aikatan tsaron da 'yan sanda duka su yaƙi abinda ake fama da shi yanzu?
To, da yawa mutane suna cewa a ƙara, amma kafin a yi ƙari ma, wanda za a iya yin ƙarin, a tabbatar da waɗannan din suna yin aikin su, a dogar da su wajen training, wajen za a koya musu aiki, kuma a tabbatar da cewa an ba su ƙarfin gwiwa na yanda yake zana kula da harkokin rayuwarsu da ta iyalinsu da ta kayan aikinsu da dukkanin abin da yake akwai, a daɗa jawo hankalinsu wajen kishin ƙasa da jajircewa da tabbatar da cewa mutum aikinsa ya iya shi kuma ina yin sa.
To wannan ya kai mu ga magana ta matsala ta biyu da Najeriya ke fuskanta, cin hanci da rasha, wanda shi ne na fara tabawa game da zargin da ake yi wa su ma'aikatan tsaro ɗin. Wasu na cewa zai wuya kuma ba zai yi ba a iya yakar aƙidar cin hanci da rashawa a Najeriya. Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, idan ya zama shugaban Najeriya zai iya yakar ta, kuma ya za ka yaƙe ta, za ka iya?
Gaskiya waɗansu za su iya cewa yaƙi da cin hanci da rashawa abu ne mai wahala. Ina tabbatar maka da cewa ni a fahimta ta ma yana da sauƙi, domin mun samu dama kuma mun gwada ta, kuma ta yi aiki, kuma mun ga sakamako mai kyau musamman aikin da muka yi a Kano da kuma ma defense din da kake faɗa. Dukkanin abin da ka ga ma'aikata na gwamnati suna yi, wanda ake cewa civil servants, har da ma masu jami'an tsaro da duk wanda ka sani yana da alaƙa da shugabanci, idan shugabanci ya bar abu sasa kai, kowa ma sai ya zama ba shi da gaskiya. Ma idan aka zo da ido, aka kuma amfani da dama irin na na'urorin zamani da abubuwa wanda ya dace da kawo tsare-tsare wanda suke na zamani, na tabbata abubuwan da suke faruwa da yawa ba za su faru.
To Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kenan a hirarsa da Ali Mustapha Sokoto. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wanda har yusi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararin bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin Arewa a yau, za mu sake taɓo lamuran tsaro ne, inda damuwar ke ƙara ta'azzara har ma a zagayen babban birnin tarayyar Najeriya, wato Abuja. Shugabannin ƙungiyoyi da masana tsaro na bayyana yadda suke ganin za a samu maslaha kan wannan babban ƙalubalen.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi, sai sharhodiya, sai alfahari da yawan kwafi.
Da farko ga shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa, Nastura Ashir Sharif.
Yanzu wannan abu yana faruwa da wancan abu da ya faru a kan haka jirgin ƙasar nan, da wannan abu da ya faru na prison da aka karya, da yanzu wannan abu da ya faru a wacicin Buhari da ake cewa an farmaki tawagar jami'an tsaro masu kula da tsaron waɗannan hanyoyi, an kashe ko mutum uku ko wani makamancin wannan abu. Wannan fa duk fai na ana yin sa ne fa a kilomita da bai fice 10 zuwa cikin garin Abuja ba, ko 15 da na kugun da wannan abin da yake faruwa. Kaga kenan babban birnin tarayyar ƙasar ma yana cikin fargaba kenan. Banda ma wannan, a ce har waɗannan mutanen da ake kallon kamar wai wasu wai ƴan tagajin-tagajin ne, a ce har suna bada, suna kirarin ma za su farmaki shugaban ƙasar ko za su saci shugaban ƙasar kansa. Ai wannan ba ƙaramin musiba ba ce a cikin ƙasa. So da aka kaga abu ne na tada hankali da ya kamata gwamnati nan ta tashi ita san mira ta akan wannan al'amari. A to ina tsira a ciki, a nan live cam aka tare wani da wajen karfe 10 aka zo aka samu mutane suna zan suna sai da kayayyaki da masu sama, aka tare su da bundugogi, aka yi wabin ɗinsu, aka kwace kuɗansu, aka tafi. A cikin Abuja ne wannan. Sannan wani abu da aka yi na kuje da waɗannan mutane da aka farmaka, da farmakar wannan abu da aka yi a Niger, sai da kashe sojoji masu mugun yawa irin wannan, ya za a aikace Abuja tana da tsaro, akwai tsaro a cikin Abuja, fadar shugaban ƙasar, wanda duk abin da ya shigo cikin wannan gurin shikenan kasar an ta shiga cikin wani hali. Sannan abin takeici a ce wai cikin babban birnin tarayya Abuja kan titin a titin gidan shugaban kasa ba wutar lantarki, titin da zai kai gidan shugaban kasa wanda majalisar kasa a nan take, babban alkali da manyan kotunan kasa a nan take, ga gidan shugaban kasa, ga ofishin sakataren gwamnati, duk akan wannan shehu shagaruwe din suke. Saboda haka har a ce a cikin garin Abuja ana tara mutane ana kwace musu motoci, to ina maganar tsaro yanzu a nan gurin? Sannan yanzu tsakani da Allah, yanzu ina maganar zancen jami'an leken asiri a kasar nan? Ya kamata ce wani abun sun faru, jami'an leken asiri ba su ba da labarin cewa ga abin da ake yi ba, kullum mun kakula sai an yi abu irin wannan na tada hankalin kasa, sai su je sai su rubuta wani report, sai su ce an shirya ƴan ta'adda za su farmaki guka za don a ɗauke hankalin mutane. Kuma zance na ƙarya ne ba haka yake ba? Kuma me amfanin ka sami intelligence, wato bayanai na sirri na cewar masu ta'addanci za su yi wani abu na rashin, ba ka iya maganta abun ba, to me amfanin shi labarin da ka samu, me amfaninsa? So da haka waɗannan jami'an tsaron ba da gaske suke yi ba, kuma sun maida abin kamar ka kasuwanci ce a gurin su. Shi kuma saboda san zuciyarsa, duk inda shi yake son ka, to ba wani laifi da za ka yi hukunta ka. Amma ya kamata a ce waɗannan abubuwan sun faru, ana tsaye ana kallon waɗannan jami'an tsaron ƙasa? Ya kamata a ce ana tsaye ana kallon shugabannin su haka? So da haka an fara kaiwa matakin da ba yadda za a yi dole mutane su kare kansu, kamar abin da gwamnan Katsina ya faɗa da gwamnan Zamfara. Gwamnonin na jihohi su haƙura su zo su haɗa su kafa wato rundunoni na tsaron kawunansu da al'ummarsu. Wannan shi ne kurin mafita yanzu. Wannan gwamnan tarayya dole duk ƙarfin ranka da haƙurinka dole ka cire hanzi daga kansu, ka cire zato daga kansu. Saboda ba da gaske suke kuma ba za su iya yi ba. Ko yaƙi ne tsakanin ƙasa da ƙasa wata uku ya saka shirya za. Yanzu lokacin da aka yaƙin Biafra da towa Ujuku ta Ore da tare shi wata nawa aka yi, kwana nawa aka yi aka je aka tare, aka je aka shiga full blown civil war ɗin da aka yi. Kullum ba su da azuma wato political will, kuma ba da gaske ake yin, ba da gaske ake shirin yaƙin nan ba, ba da gaske ake yi ba. Tunda su wannan gashi suna aikin a zahiri ana kallo, sun zo sun fasa gidan kurkuku da yake karage yake babban birnin tarayya, sun ɗebe duka masu laifinsu sun tafi da su. Wannan propaganda ce ba aiki ba ne? An tare tawagar masu taron shugaban ƙasa sun tafi garinsa taronsa ya zai sallah, sun tare sun harbe mutane, amma wai an zo ana cewa wai na yaba soji wai sun kore su? Wani ai ma magana ba ce? Ba dalilin da za a ce har za a yi sakacin da za a farmaki tawagar jami'an tsaro masu tsaron shugaban ƙasa sun tafi taronsa. Wannan kuskure ne. Sannan ba gashi an zo an yi anan Buhari ba? Wannan duk propaganda ce, wannan abu ne reality gashi kana kallonsa. Sannan yanzu wannan insani da aka ce an kashe a jihar Kogi ko an farauke su, ba gaskiya ba ne? Gashi abin ana yi, ba ga abin da aka yi a kan titin Jibiya ba zuwa Katsina? So da haka babu ba magana zancen propaganda a ciki. Kurin su dai ba a shirye suke ba, ko ba da gaske suke ba? Yanzu barin tambaye ka, da aka kashe mutane da suka taho daga Bauchi za su wuce Jos aka kashe su, wa kaga an kama tun daga lokacin zuwa yanzu? Wa kaga an kama? Da aka je aka kone mutane a jihar Sokoto aka sa aka kashe su aka kone su a cikin mota aka kun su na abun, wa kaga an kawo hukunta? Dole gwamnoni su haɗu da al'umma a haɗa kafa rundunoni na tsaro kamar yadda aka yi a Maiduguri wanda aka yi civilian JTF din nan. Wannan shine ba kato da gora ba, wannan na Maiduguri ai su ma an name wa musu makamai suna rikewa kamar yadda a Motekun suke rike bindigogi, su ma wa'annan bindigogi za a nema musu. Ya za mutum yazo yana yau da bindigogi manya ka bashi gora ka ba mu gora ka ce zai faɗa da shi? Ai bindiga za a siya a ba mutane su rike su gadin garuruwan su, ƙauyukan su, karkaran su, titinan su, su kuma a shirye kuma waɗanda za su farmaki waɗannan mutanen da suka hana mutane zaman lafiya. Wannan ita ce magana. Amma in dai za a ce a zauna a ci gaba da jiran wannan tatsuniyar da ake daga nan Abuja, to za a zo a waye gari mutane ana ta kashe su ba su da wani himma, kuma ba su da wani abu da za su yi. Yanzu ka duba lalace da muka samu a cikin man fetur din. Ya ci ya zo ya karba taɓa shugaban da ya ƙara man fetur kuɗi a Najeriya irin sa ba. Sannan yanzu ya zo ya karkata abin ma ya ce ya saida. To idan da da gaske maganar tsaro ce ta kawo shi ƙasar nan, ai ministan tsaro zai ɗauka. Saboda na farko dai shi soja ne, abin da aka san shi da shi kenan. So da haka ministan tsaro ya kamata a ce ya zama, to bai zama ba. Ya kawo mace ne ba shi harkar tsaro, ba abin da yake, ba abin da zaka ji daga wai ba shi harkar tsaro, ba kamar san me yake ciki ba.
Alhaji Nastura da fatan za a samu saukin kalubalen. Shi ko masanin tsaro Dr. Yahuza Getso takeicin abubuwan da ke faruwa na zama da zulumi a kullum a arewa yayi da nuna rashin tashi tsaye na hana damar barci da ido biyu rufe.
Waɗansu abubuwa da shugabanni sukan yi a lokacin da suke miki waɗanda suke na rashin adalci wanda zai sa wani ya haƙu ya ƙulu ya ƙuntata wato ya ƙulla cewar shi ko sai ya ɗauki matakin da ya kamata illa da haɗarin da yake tattare da wato jefa mutane cikin kuncin rayuwa da baƙin ciki da damuwa. Domin idan muka kalli halin da Najeriya take ciki yanzu za mu ga cewar akwai ‘ya’ya da yawa waɗanda sun san iyayensu na kwana da wuni da baƙin ciki sakamakon rashin isasshen kuɗin da za su kai su makarantar da ta kamace su don lalacewar harkar ilimi, sakamakon matsalar rashin wutar lantarki, sakamakon rashin kuɗin zuwa asibiti, sakamakon rashin adalci a abubuwa da yawa na rayuwa na yau da gobe. Saboda haka wannan wani abu ne wanda idan muka duba za mu ga cewar meye ma ya kai ga wato kaiwa wato tawagar shugaban ƙasa wacce ta tafi daura hari a yankin Dutsen Mali. Sannan kuma muka dubi irin yadda aka yunkura aka kai hari a wato a gidan yari na Kuje da kuma sauran harhare da ake kaiwa can da can a sasanni daban-daban na kasar ba wai na arewacin Najeriya kawai ba. Tamkar sako ne da yake nuna gazawar gwamnati kuma da halin tardar da mutane ke zama da halin kunci da halin rashin kwanciyar hankali. Saboda irin wannan koda shugabanni suna tunanin cewar kamar shugabannin Najeriya a irin halin kunci da tsananin rayuwa da kullum mutane suke ƙara shiga cikin bala'i da fitina. Wannan irin waɗannan abubuwan suna iya faruwa koda fa kuma mulki ya kamata ku dauki darasi babba daga wannan abin da ya faru.
Mun gode Dr. Huza Getso masanin harkokin tsaro. Masu sauraro, anan zamu dakatar da shirin wannan makon. In Allah ya kai mu makon gobe zamu dawo da wani sabon shirin full. A madadin muryar Amurka da ta dauke nauyin kawo muku shirin, ni na Sura da Mail Hikaya da na shirya na gabatar. Ki ci mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salatai sai fa
kuma ga Nasiru. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Aminu Adamu kace assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku ba mu dama mu jajantawa al'umma jihar Kano musamman yan kasuwar kantin kwari da iftila'in ambaliya ta shafa wanda ya janyo asarar dukiya mai yawa muna addu'a Allah ya maida musu da alheri da fata gwamnati za ta taimaka musu wajen canza ginin kasuwar zuwa ginin zamani sai kuma ra'ayin Ilyas Yakubu wanda ke cewa taron bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka da ya hada da shugabannin Japan da ke gudana a kasar Tunisia muna fata kwalliya za ta biya kudin sabulu har da soso sai kuma sakon Bashir Mamman dan Inna Kadisau da Baffa Haruna Bajoga waɗanda ke jajantawa dubun dubatar al'ummar Najeriya waɗanda iftila'in mummunan ambaliyar ruwa ya shafa ta hanyar rushewar gidaje da gadoji da kuma uwa uba rasa rayuka.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
An kai hari ta sama kusa da wani asibiti a babban birnin yankin Tigray ji shugaban wani asibiti da ya karbi gawarwaki kasa da mako guda bayan ruguza yarjejeniyar tsagaita bude wuta na tsawon watanni hudu a yakin da aka yi tun karshen shekarar 2020 kungiyar ƴan tawayen Tigray TPLF da ke da iko da yankin da kuma gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed sun zargi juna da sabon rikici da ke kawo cikas ga tallafin abinci da ake matukar bukata. A yau Laraba Rasha da Ukraine sun yi musayar zarge-zarge na kai sabbin hare-hare a kusa da wata tashar makamashin nukiliya da ke kudancin Ukraine, lamarin da ya jawo damuwar duniya game da tsaro a cikin rikicin. Zarge-zargen da ɓangarorin biyu suka yi shi ne na baya-bayan nan a cikin makonnin da suka gabata suna nuna yatsa dangane da hare-hare da aka kai a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye, kuma sun zo ne a daidai lokacin da masu sa ido da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kan hanyarsu ta zuwa wurin domin gudanar da bincike kan tsaro.
To da takaitaccen labaran duniya ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma an jima kadan da daddare da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8 da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baban Daida ya tana gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni, sai kuma Alfredo Santos da ya wato injiniya mu na wannan lokacin. Baba ya ku makeri ne nake sallama da ku daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.